Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalar FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, nan kuma 3:30 na yamma kenan a Washington DC. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun cimma wata matsaya da takarorinsu na Saudiya kan yadda za a rika samar da kariya ga mata masu zuwa kasar ta Saudiya domin yin aikatau.
Yau ni ne yara tai akan mu haƙi ne akan mu na gwamnati wato mu tabbatar da cewa an kiyaye haƙoƙin wannan ma'aikata.
Yayin da shugaban kasar Gambia mai barin gado yayi jami yake ci gaba da cijewa akan cewa ba zai sauka akan mulki ba. A nan Amurka duk da irin zazzafin yakin neman zaben da sabarin ra'ayi da aka samu, a gobe yake shirin rantsar da Donald Trump a matsayin sabon shugaban kasa na 45. Shin ya kuke kallon waɗannan al'amura biyu? Kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. An rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Gambia Adama Barrow a yau Alhamis a ofishin jakadancin Gambia da ke makwabciyar ƙasar Senegal. Sakamakon ƙin bada mulki da shugaban ƙasar Yaya Jammeh ya yi bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin ƙasar. Wannan rana ce da duk wani ɗan Gambia ba zai manta da ita ba a rayuwarsa, in ji Adama Barrow a wurin rantsar da shi. Ya ce wannan ne karo na farko tun da Gambia ta samu 'yancin kai daga mulkin Turawa ta sake gwamnati ta akwatin zaɓe. A yau Alhamis ne ya kamata a rantsar da shi a babban birnin ƙasar Banjul. Barrow shi ne ya lashe zaɓen ƙasar ta ranar 1 ga watan Disamba. Jammeh da ya taɓa faɗin cewar shi ne zai yi mulkin Gambia har sai ƙarshen rayuwarsa. Da farko ya amince da shan kayi amma daga bisani sai ya canza ra'ayi kuma ya yi tuhumar magudi a zaɓen. Ƙasashe da ke makwabtaka da Gambia a Afirka ta yamma sun yi ƙoƙarin sasanta wannan al'amarin.
Zababban shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya iso Washington DC yau Alhamis kwana ɗaya kafin rantsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 45 a wani bikin da Majalisar Tarayyar Ƙasar za ta shirya. An kama tafiya kuma zan yi aiki tukuru domin ganin wannan tafiyar ta zama babban nasara ga Amurkawa, in ji Trump, wato a wani saƙo da ya ɗora kan shafinsa na Twitter. Ya ce ina da tabbacin za mu yi aiki tare mu sake ɗaga Amurka kamar yadda yake faɗa a lokacin yaƙin neman zaɓensa. Sakataren harkokin watsa labarai na fadar White House Sean Spicer da zababban shugaban ƙasar ya zaɓa ya ce shugaban mai jiran gado yana ci gaba da nazari da canje-canje a jawabinsa na gobe idan an rantsar da shi, kuma ya ce jawabin na shugaban zai fi mai da hankali ne akan manufofinsa ga Amurka. Spicer ya ce jawabin na Trump zai bayyana ƙalubale da muke fuskanta, zai kuma yi cikakken bayani akan inda yake fatar kai gwamnatin ƙasar, amma ba manufofin da majalisa ba.
Farmaki ta sama da Amurka ta kai ya kashe mayakan ISIS da dama a yammacin Talata a waɗansu sansanonin sojoji guda biyu da ke tazaran kilomita 45 a kudu maso yammacin birnin Sirte a Libya, in ji sakataren tsaron Amurka Ash Carter. Kiyasi da aka bayar da fari ya nuna farmakin saman ya kashe sama da mayakan ISIS 80 wanda akasarinsu suna zaune wurin ne bayan sun arce daga dakarun ƙawancenmu na cikin gida da suka tarwatsa su daga birnin Nasirte wanda wata da ta gabata da taimakonmu, in ji wato Ash Carter a yau Alhamis da yake magana a kan radinsa wato a radinsa ta ƙarshe a matsayin sakataren tsaron Amurka. Carter ya ce mayakan na ISIS suna cikin waɗanda ko kuma a cikin waɗanda suke aunawa har da masu kaiwa abokan ƙawancenmu na Turai hare-hare da cikin gida. Ya ƙara da cewa wannan farmaki ya kamata ya zama kashedi ga abokan gaban Amurka su san da cewa a yayin da duniya ba ta tsaya ba sakamakon miƙa mulki, haka ma aikin ma'aikatan tsaro ba zai ƙare ba.
Da alama an katsa layukan yanar gizo a waɗansu manyan garuruwa na cikin ƙasar Kamaru a yankuna masu amfani da harshen Ingilishi. Wannan al'amari ya faru ne a lokacin da yajin aiki na wata guda da lauyoyi da malaman ƙasar ke ƙara ƙaimi. Wani mai suna Agbo Gideon shine yake baiwa dalibai layin internet da wasu masu bincike a Jami'ar Bamenda dake jihar Arewa maso yammacin ƙasar ta Kamaru. Agbo ya ce masu bashi layin internet sun yanke masa layi da yake ba makwabta da a shekarun jiya Talata.
They are stepping on our rights, are stepping on the rights of people from using internet because it blocks so many things.
Yace suna take mana haƙoƙi, suna take haƙoƙin mutane da ke amfani da internet. Saboda rashin internet na kawo matsaloli da dama. Akwai mutane da harkokin su ya ta'allaka kan yanar gizo don haka wannan abu zai ƙara matsaloli ne. Arewa maso gabashin ƙasar na Kamaru wato na Kamaru cikin yankuna masu na cikin yankuna masu amfani da harshen English guda biyu dake fama da masu zanga-zanga. Da kuma yawan kamakame a cikin wannan lokaci masu nasaba da yajin aikin malamai da lauyoyi. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga kasar Jamhuriyar Nijar, inda hukumomi a Jamhuriyar ta Nijar suka cimma wata matsaya da takwarorinsu na Saudiya kan yadda za a rika samar da kariya ga mata masu zuwa kasar ta Saudiya domin yin aikatau. Daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana.
Bala'i na yau gobare ban na gobe jibi da ban ya ishe mu. Yau wata na shida cikin garin da wallahi ni kaɗai na sa abin da ke damu.
Daya daga cikin muryoyin da aka yi ta rarrabawa a shafukan sada zumunta a watannin da suka gabata domin tona asirin masu cin zarafin 'yan Afirka da ke kasar Saudiya da suna aikatau.
Ku duba ku ga irin wulakancin da wasu kamar ba su suka kama mutane ba.
A wancan lokaci Maryama Gambo wata matar da ta ce ta fito ne daga Maradi ta yi wa manema labarai ƙarin bayani a game da yadda abubuwan ke wakana.
Ko da muka je shi Abu Faisal ken wanda yasa ana mai safaran mata ana kai mishi yazo duk aka huddo mu aka tattara mu yana hadi da Larabci ana gaya mu nan wurin da yake akwai wata mission France ken tace ya yaba da zawon mu amma a gaya mu in mutun ya tahi gidan Balaraba wurin aiki ko Balaraba ta bige ka kakka saki karama in danta ya bige ka kakka saki karama.
Jin irin wannan kaskanci da matan suka yi zargin huskanta a kasar ta Saudiya da irin yadda jama'ar Nijar suka nuna fusata sosai a kai yasa hukumomin Nijar zuwa wannan kasa domin tantance zahirin abin da ke faruwa. Yahuza Sadisu Madobi shine ministan kwadagon jamhuriyar Nijar.
Wanda suka je hanyar da ya kamata dukkan su wannan mutane mun tabbata da suna gudanar da aiki ba tare da matsaloli masu yawa ba yadda suka shaida mana da bakin su wato sun gamsu da yadda suka aiki. Akwai wanda suke zuwa da sunan Haji ko kuma sunan Umara an ba su dan kaidan lokaci amma sai su yi batan dabo a Saudiya kenan sun shiga zaman buya zaman bakin haure babu takardu babu wanda ya san ina suke aiki babu wanda ya san inda suke aiki. Ambassade ta Niger dake Riyadh da batar labari consulate ta Niger dake Jeddah batar labari haka zalika anan wurin mun Niger ba mu da labari ina suke aiki gidan wa suke aiki kaka suke aiki wannan ba mu da labari kansu. In an ce suna cikin mawuyacin hali ba mu da hujja mu ce a tunda ba mu da wata masaniya.
Domin ganin komai ya gudana cikin ka'ida tare da aiki da tsarin dokokin aiki na ƙasa da ƙasa, hukumomin Nijar sun gana da takwarorinsu na Saudiya, abinda ya ba ɓangarorin biyu damar saka hannu a kan wata yarjejeniya.
Mun ce za mu ƙara bi sau da ƙafa su wannan kamfanoni na Saudiya da ke zuwa suna ɗaukar mutane a nan wurin. Saboda kare haƙoƙin ma'aikatanmu da muke aika musu tunda yauni ne ya rataye a kanmu haƙƙi ne a kanmu na gwamnati wato mu tabbatar da cewa an kiyaye haƙoƙin wannan ma'aikata. Sannan za mu aikawa insha Allah abinda ake cewa inspector de travail kamar jami'i ne wanda zai kula da ƙorafe-ƙorafen ma'aikata da mu'amala tsakanin ma'aikata da masu gidajensu a ofishin jikadancin Nijar da ke Saudiya.
Daga cikin ma'aikata maza da mata kimanin miliyan 10 'yan kasashen waje da ke Saudiya, 800 kawai ne suka je wannan ƙasa da sunan Nijar a hukunce. Saboda haka hukumomin Saudiyar suka ba ƙasar Nijar izinin aika ma'aikata komai yawan su ba tare da ƙayyade wani adadi ba, inji ministan kwadago wanne ya kira ga dukkan masu bukata su yi harama domin gwada tasu sa'a a jarabawar tankaɗe da laulaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Rahotanni daga Senegal na cewa an rantsar da Adama Barrow a matsayin sabon shugaban kasar Gambia ofishin jakadancin kasar ta Gambia da ke Senegal. To wannan takaddamar siyasa ta Gambia na faruwa ne yayin da Amurka duk da irin zazzafin yakin neman zabe da aka yi da kuma rarrabuwar kawuna da aka samu da wasu ke gani ba taba ganin irin sa ba a tarihin siyasar kasar ta Amurka. Gobe ake shirin rantsar da zababban shugaba Donald Trump. A farkon makon nan ga abin da shugaba yayi jami ke cewa dangane da mika mulki a yau ranar 19 da ya kamata ya mika mulki ga shi Adama Baro.
The so-called date of 19th of January is not cast in stone.
A kundin tsarin mulkin Gambia, wannan rana ta 19 ga watan Janairu ba kan dutse aka rubuta ta ba. Kamar yadda kuka sani muna da matsala da zaben mu. Saboda haka kowa da kowa ya tsaya ya jira sakamakon da kotu za ta fitar, wanda hakan shine kadai abin dogaro. Ina son tabbatar muku cewa duk abin da zamu yi zamu tabbata yana bisa tsarin kundin tsarin mulkin Gambia.
Would be based on the constitution of the Gambia.
Shugaba yayi jami mai barin gado na Gambia kenan. To anan Amurka kuwa duk da irin takaddamar da aka samu a zaben tuni gwamnati mai jiran gado take shirin karban mulki a gobe. Mike Pence shine mataimakin shugaban.
Aikin mu shine mu tabbatar cewa zababban shugaban kasa ya samu damar gudanar da ayyukan sa ta hanyar samar da mutanen da za su taimaka wajen maido da martabar Amurka. Ina kuma mai alfahari da kasancewa cikin wannan tafiya. Aikin mu shine mu kasance cikin shiri ranar da zamu kama aiki.
Mike Pence kenan mataimakin shugaban kasan Amurka mai jiran gado. To ya kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku yayin da a Gambia ake takaddamar mika mulki a nan Amurka kuwa ana shirin mikawa ne. Shin wani darasi za a iya koya a nan? Kan wannan muke so ku kira ku bayyana ra'ayin naku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Sama lalle shugaba dare ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama amshin waka ta in kaji hujjar bari in bude maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shine
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kuma da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC yanzu ga gona cewa karfe 4 ne mani sura minti 17 ga kira mun samu daga Kaduna wane ne kan layi.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam warahmatullah.
Malam Mahabbul Lalo barka da dare ne maka barka da aiki.
Yawa barka da wannan lokaci da muke magana.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da report kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
Na'am Alhaji Musa muna jin ka.
To alhamdulillah gaskiya al'amari ban jira din irin wayannan abubuwa da ke faruwa a Gambia ba kuma abin da muke dubawa ya kamata shi shugaban kasa mai jiran gado ya lura da cewa irin tarban jidka din da ake a Amurka amma an yi abu ya riga ya wanye gobe ake kokarin bada mulki lafiya nan to ya kamata koda tunanin ɗan kasar nan tunda duk kasar nan gaba daya idan aka kashe mutum daya ta san hankali ne a gare shi yayi hakuri ya kaunaci Allah ya bada mulkin nan ga wanda ya ci zaben nan domin a zauna lafiya da tashe kuma ne wa shugaban kasar Amurka mai hawa Allah ya sa ya abinda zai gyara al'amuran su da jama'a da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode Mahmud Lalo a tashi lafiya
mu ne da godiya Alhaji Musa Garo daga Kaduna bari mu je jihar Niger sai wane ne akan lai
Usman Umar ne daga Niger State.
Yawa muna jin ka Malam Usman.
To ni ma ina farin ciki da wannan abun al'amari to sannan kuma shawara ta akan wannan boye ba Allah da yace ba zai bada mulki ba. Yayi hakuri ya bada mulkin nan ya huta da yan kuda. Din shine zaman lafiyan nasu kasan nasu. Din in yace ba zai bada ba gaskiya zai sa kasan sa cikin wani hali.
wanda yake kuma wannan bai dace ba.
Allah Usman Umar, ya kike kallon lamarin idan kwatanta da abin da ke shirin faruwa a nan gobe Amurka, inda za a rantsar da sabon shugaban kasa?
To gaskiya al'amarin na ina ganin na Amerika din ya mafi nashi sauki, saboda irin gaddama-gaddaman da aka yi ta samu a lokacin yakin zabe. To kaga in aka ce za a bi ta wannan shi wannan shugaba na
daga kaman layin Usman Umar daga jihar Niger ya tsinke, lambar dai da za a kira ita ce 202-205-2655. Muna magana ne kan batun zaben Gambia da ake takaddama a kai tsakanin shugaba Adamu Barrow, wanda yanzu haka rahotanni ke cewa an rantsar da shi, da kuma mika mulki da za a yi a nan Amurka gobe ga zaben shugaba Donald Trump. Ga kira mu samu daga Jalingo, wane ne kan layi? Hello, kana jin mu na Jalingo? Tuna kaman
ko sai yau.
Yawa, to muna jin ka na Jalingo, wa ke magana?
A da mu ne daga Jalingo, amma ina muku ina gaishe ku da abubuwan da kuka daukar niyan nan kullum muna fama. Ya faru kuna kokari gidan mu fahimci me yake tafiya. To da kana ke nema kullum, yau dai Allah ya sa na kama ka.
To muna godiya kwarai a Malam Adamu Jalingo.
A kuma Allah ya kara muku himma.
To menene amin, to menene ra'ayinka dangane da abin da muke tattaunawa kai?
Eh, batun wannan shugaba ya kamata da yaki na nima da bai kamata ya jafa ma mutum da shekara 22 na mulki. To me yasa ku haye kuma yayi ya riga ya ce yayi murna ya fadi kuma daga baya
To amadalla, mun gode Alhaji Adamu daga Jalingo. Bari mu je amin amin, bari mu je Katsina. Wane ne kan layi? Hello, na Katsina, kana tare da mu?
Eh, ina tare da ku.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Yawa, suna na Munir mai markaɗe daga nan anguwar Dan Markaji jiya lokal Jannan.
Yawa, to muna jin ka Malam Munir.
Wato wannan dambarwa musamman ma ni ina ganin ta kasar Gambia, ni shawara ta akan su ainihin wa'annan kasashe da ke yunkurin daukar ainihin matakin soja a kasar Gambia, gaskiya ni a shawara ta wannan ba matuƙa ba ce ba. Ganin yan kasar ba su saba da ainihin fitowa ba, ya kamata a ji hanya ta diplomasiya a sasanta wannan rikici da an rantsar da sabon shugaban ƙasa. Ya kamata kasashen Afirka waɗanda ke cikin ECOWAS waɗanda ke neman ɗaukar matakin soja da Allah kar su ɗauka, saboda talakawan ƙasar za su fita cikin wani yanayi. Wannan shi ne shawara ta.
To madalla, mun gode Malam Manero mai markaɗe daga Katsina. Bari mu je jihar Kebbi, wane ne kan layi? Na muna jin ka Malam Isa Soja, idan na ji ka da kyau.
Musa,
yau wato ina jinka.
Sai an kare to tunda kasashen Afirka sun ga yaya jami ya kai kara kotu. Kuma ana kokarin a ceci rayuwar mutane. In aka kuma dubi cewar shi shugaban ainihin nasu ya sake wani magana wanda bai kamata a ce yayi ba. To ina ganin yanzu hana su ECOWAS sa komiti na alkalai a je a zauna a tsarin shari'a, ina ga ni ya wasu ne hakan ya fice to rayo al'umma da kai sojoji.
To amma kada ka manta Malam Musa, ba a dauki wani mataki ba tukuna, dai an tura ne kuma ba su ainihin shiga cikin kasar ba tukuna su sojojin ECOWAS din. To ina ga kaman mun rasa Malam Musa Soja daga jihar Kebbi, amma mun samu wani mai kira daga Taraba. Wane ne kan layi? Amma sai ka kashe rediyon ka domin tana kutse a cikin maganar da muke ji.
A ina tare da ku, ina tare da ku.
Yawa, to amma sai ka kashe rediyon ka kuma ka matsa gefe.
To
yawa, saboda yana katse mana, yana kawo tangarda a jinka da muke yanzu haka.
Okay. Na ji. Ni ne Ma'idi mai walda daga Taraba, karamar hukumar Kumi da Taraba.
Lambar da za a kira da ita ce 202-205-2655. Ga kira mun samu daga jihar Plateau, wane ne a kan layi?
Wa
alaikum salam. Muna jin ka na jihar Plateau.
Ya kuni.
Lafiya, ina ga jiya?
Ni lafiya.
Lafiya kalau.
Nana awwalai.
Yawa, to muna jin kamala awwalai.
Allah gaskiya abinda mutumin ya dauka gaskiya ne kamata ya haka ba
wane kenan
shi shugaban kasar Gambia mai barin gari
me yasa kace abin da ya bai kamata ba
kamar yadda lokacin da zai hau yayi juyin mai inda an yi zaɓe ya kamata a ci ya ba da mai ruwan sanyi yana da an yi zo ana wani
To a mun gode kwarai a Malam Awale daga jihar Plateau bari mu je makwabciyar jihar ta Plateau wato Kaduna wane ne a kan layi Hello kana jin mu na Kaduna Na Kaduna kana jin mu to ina kaman shi ma layi nashi ya tsinke Oh kana tare da mu
Hello
yawa eh muna jinka
Hello
eh muna jinka na Kaduna
daga Kano ne daga Kano ne
yawa to muna jinka na Kano
to ni sai da zan bayar kuma da wannan yaya jami'in da suka fara da mulki akwai wani dan uwana wanda ya bada shawara cewa a biya samu alƙalai a zauna da su gabaki daya a zauna a dindinde abin da ya kamata a yi ayi a cikin sauki ba tare da azubar da jini ba gabaki daya tunda kasan nan gabaki daya kasa ce ta musulmai ba daɗi a zuwa ce ana zuwa ana tarara ana kashe bayan Allah wanda ba su yi ba su gaji ba
to madan eh muna ji
to shine nake ba da shawara cewa ya kamata a tattara alƙalan nan da na Najeriya tunda an ce kun babu alƙalan a tattaro alƙalai da na Najeriya da yayin da Senegal din a je a zauna a daidaita a duba inda tsari yake
to madalla mun gode mai kira daga Kaduna da yake ka faɗi sunanka ba kuma da aka maka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Kasar Tunisia ta karfafa fatan ta na lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika da ke gudana yanzu haka a kasar Gabon bayan da yammacin yau din nan ta doke makwabciyar ta kasar Algeria da ci 2-1 a rukunin B kasar ta Tunisia ta soma shiga gaba ne tun a minti na 50 na wasan sadda dan kasar Algeria Aissa Mandi ya sha kansu da kansa haka kuma dan kasar ta Algeria Fozi Gulam yayi shigar muguntawa Wahbi Khazri a cikin akwatin gola lamarin da ya baiwa Tunisia din damar jefa kwallo ta biyu ta hanyar bugun penalty a minti na 66 to amma dai Algeria din ta sami farke kwallo daya a minti na karshe na wasan wannan nasara dai ta dora kasar ta Tunisia a matsayin ta biyu a rukunin to amma lamarin na iya sauyawa idan kasar Zimbabwe ta yi galaba akan Senegal a wasan da yanzu haka suke can suke fafatawa shahararren dan wasan kasar Burkina Faso Bertrand Traore yayi hasashen cewa ƴan wasan nahiyar Afrika da ke fafatawa a gasar cin kofin nahiyar ta Afrika a kasar Gabon za su bi sahun Mikel Obi na Najeriya a samun gurabun takale da a kasar China a ƴan kwanan nan ne dai Mikel Obi ya bi sahun takwaransa a kungiyar Chelsea Oscar inda suka koma wasu club a kasar ta China kungiyoyin na kasar Sin din dai a yanzu sun da kufa wajen kashe makudan kudade a cefanen zaratan ƴan wasa tun daga lokacin da captain din kasar Ivory Coast Didier Drogba ya kasance shahararren dan kwallo na farko da ya koma takale da a can a Turai kuma an bayyana kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila a zaman wacce tafi kowace arziki a duniya a binciken shekara ta 2015 zuwa 2016 na wata hukumar kididdigar kudaden kungiyoyin kwallon kafa na duniya binciken da ya shine na 20 da aka gudanar na kungiyoyin da suka fi kudi a duniya wanda ya nuna a yanzu Manchester United ta sha gaban Barcelona da Real Madrid a cikin watanni 12 da suka gabata kudaden shigar kungiyar ta United dai sun karu a cikin wannan lokacin daga fan miliyan 395 zuwa fan miliyan 515 a fagen wasan tennis kuma mai rike da kambin gasar tennis ta duniya ta Australian Open Novak Djokovic ya sha kashi a zagaye na biyu na gasar ta bana karon farko tun daga shekara ta 2008 ficewar ta Djokovic wanda ya lashe gasar har sau 6 ta sa ake hasashen mutum na farko a duniyar tennis Andy Murray a zaman wanda yake iya lashe gasar Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Duba baya akan nasarorin da gwamnatin shugaba Obama ta cimma a bayyane yake daya daga cikin muhimman nasarorin shugaba Barack Obama da ma'aikatan harkokin wajen Amurka suka cimma ita ce daƙile ayyukan kungiyar Daesh kwace wuraren da kungiyar ta mamaye da kuma gano hanyar murƙushe su Kusan fiye da shekaru biyu da rabi da suka gabata, ƙungiyar Daesh, wadda aka kuma sani da ISIL, ta mamaye kashi ɗaya cikin uku na yankunan ƙasar Iraki. Mayakan sun kori jama'a tare da kwashe ganimar birane da ƙauyuka, da kisa, da yin fyaɗe, da kuma maida dabban mutane bayi. Sun lalata daɗaɗɗun wuraren adana al'adu, sun ayyana kansu a matsayin shugabannin addinin Islama, suka kuma ayyana kafa daular ta Islama. Bisa ga jagorancin shugaba Obama, mun yi aiki tukura a nan wajen haɗa gamayyar ƙasashe 68 a faɗin duniya don yaƙar miyagun da ke yaƙi da ci gaba na zamani, a cewar Sakatare Kerry.
President of the United States made an immediate decision then to deploy American air power and to guarantee the safety of Baghdad, indeed the security.
Sakatare Kerry ya ce shugaban Amurka ya yanke shawarar tura mayakan saman Amurka a lokacin ba tare da ɓata lokaci ba, domin tabbatar da zaman lafiya a Bagadaza da tabbatar da tsaro a Iraki da ma yankin baki ɗaya. Tare kuma da ƙasashen da ke ƙungiyar haɗin gwiwar da abokan ƙawancenmu, ba mu bari lamarin ya yi muni ba, mun sauya lamarin, a cewar Kerry. Dabararmu ita ce mu ƙarawa dakarun Iraki ƙarfi yadda za su kashe shugabannin ƙungiyar Daesh da toshe hanyar samun kuɗaɗensu da daƙile hanyar ɗaukar mayakansu, tare da sauya tsauraran aƙidansu da taimakawa ƙawayen Amurka da ke yankin wajen ƙwato garuruwansu da al'ummominsu da 'yan daya suka ƙwace a baya. Ina da ƙwarin gwiwa faɗa muku cewa wannan dabarar ta yi aiki. A yau an 'yantar da garuruwan Kobani da Tikrit da Fallujah da Ramadi. Nan gaba kuma za a 'yantar da birnin Mosul, inda aka riga aka ƙwato kashi 60 cikin 100 na gabashin birnin. Nan ma za a 'yantar da shi. Sai kuma birnin Raqqa. Nan ba daɗewa ba, daular 'yan Daesh za ta zama toka, a cewar Sakatare Kerry. Hakan ba yana nufin an gama da ƙungiyar Daesh kwata-kwata ba ne, amma mun samu gagarumin nasara ba tare da saba aƙidin dimokuraɗiyyarmu ba ko canza salon rayuwarmu, a cewar shi. Kuma ina tabbatar muku nan da shekara ɗaya da ma nan gaba za a murƙushe Daesh. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labarai a takaice.
An rantsar da zababben shugaban kasar Gambia Adama Barrow a yau Alhamis a ofishin jakadancin Gambia da ke makwabcin kasar Senegal, sakamakon wato kin bada mulki da shugaban kasar ya jame yayi bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin kasar. Wannan rana ce da duk wani ɗan Gambiya ba zai manta ta ba a cikin rayuwarsa, inji Adama Barrow a wurin rantsar da shi. Ya ce wannan ne karo na farko tun da Gambiya ta samu 'yanci daga mulkin Turawa ta sake gwamnati daga akwatin zaɓe. A yau Alhamis ne ya kamata a rantsar da shi a babban birnin ƙasar Banjul. Zababben shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya iso nan birnin Washington a yau Alhamis, kwana ɗaya kafin a rantsar da shi a matsayin wato shugaban Amurka na 45 a wani bukin da Majalisar Tarayyar Ƙasar ta shirya. An kama tafiya inda yake cewa wato tafiyar nashi yana buƙatar aiki tukuru domin ganin wannan tafiya ta yi babban nasara ga Amurkawa, inji Donald Trump a wani sako da ya ɗora a shafinsa na Twitter. Ya ce, ina da tabbacin za mu yi aiki tare mu sake wato daga Amurka kamar yadda yake faɗa a lokacin yaƙin neman zaɓe.
To, masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kanmu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kada manta sai a kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na gobe idan Allah ya kanmu, domin jin rahotanni da fashin baki da musamman kan bikin rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump da za a yi. Da fatan za a kasance tare da mu. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ci a na gabatarwa da Sa'ida Hamdu da ta haɗa mana wannan shirhi da injiniyanmu Mr. Dan Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.